de VO Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin manhaji. A yau ranar Alhamis 19 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar Izala a Najeriya ta tallafa marayu da masu rangwamen gata wajen daukan nauyin aurensu. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman bar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridin kasar Ghana. Amma fa yanzu sai a fara zama a fara da shan kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Amurka ta kai ga yanke shawarar cewa ba Isra'ila bace ke da alhakin fushewar da ta auku a wani asibitin Gaza wadda ta halaka ɗaruruwan mutane. Nan da nan faifayin bidiyon fashewar ta daren Talata a asibitin Al-Ahli dake Gaza ya yadu a kafafen talabijin da kafafen sada zumunta, lamarin da ya tada hankali da zanga-zanga a kasashe a yankin. Sai dai kuma jami'an Amurka sun ce bayan sun yi nazari sosai na bayanan da suka jibanci lamarin, kamar bidiyon da aka dauka ta sama da kuma hotunan al'amarin, sun nuna cewa babu yadda za a yi hari ta sama daga Isra'ila ya zama sanadi. Gwamnatin Amurka ta kula cewa ba Isra'ila bace sanadi, a cewar mai magana da yawun majalisar tsaron Amurka Adrian Watson cikin wata sanarwar da VOA ta samu da daren jiya Laraba. Bayanan sirri sun nuna cewa wasu 'yan bindigan Falastinu a zirin Gaza sun yi imani cewa tayu wani makamin roka da ya kauce saiti ko kuma wani harin makami mai linzami da kungiyar mayakan Hamas ya yi sanadi, a cewar ta. Suna cewa kungiyar jihadin musulunci ta Filastini ce ta kai harin, a cewar ɗaya daga cikin mayakan, kamar yadda fassarar da dakarun tsaron Isra'ila ko IDF suka bayar ta nuna. A wani labari mai alaka da wannan kuma, bayan dawowar shi daga wata gajeriyar ziyarar da ya kai Tel Aviv, shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya samu tattaunawa mai ma'ana da shugabannin Isra'ila yayin da suke ci gaba da kai hare-haren da tuni ta laƙume sama da rayukan mutane 3,000 a zirin Gaza a matsayin martani ga harin bazata da Hamas ta kai da yayi sanadin rasa rayukan mutane 1,400 a ranar 7 ga watan Oktoba. Na fito fili a tattaunawa ta da mutanen Isra'ila, abin da ya faɗa wa manema labarai kenan a jirgin saman fadar shugaban ƙasa da ake kira Air Force One yayin dawowarsa Washington. Biden ya ce ko da yake Isra'ilawa sun cutu sosai, suna da damar sauƙaƙawa fararen hula mazauna Gaza matsatsin rayuwar da suke ciki na halin ha'ula'i waɗanda ba su da wurin zuwa. Ya ƙara cewa abin da ya kamata ƙasar ta yi kenan. Yayin da sakataren harkokin wajen gwamnatinsa Anthony Blinken ya zagaya yankin domin neman goyon baya don samar da kayan agajin jinƙai, Biden ya ce Masar ta amince ta sake buɗe kan iyakar Rafah da Gaza domin shigo da wasu manyan motoci 20 ɗauke da kayan abincin agaji da za a tallafa wa 'yan Gaza, wanda ake sa ran kungiyoyin da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya za su kula da rabonsa. Ya yi gargaɗin cewa idan Hamas ta hana shigar da kayan ko kuma ta hana rabonsu za a daina. Zanga-zanga ta ɓarke a faɗin ƙasashen gabas ta tsakiya a jiya Laraba da zimmar nuna adawa ga Isra'ila da babban ƙawarta Amurka bayan harin da ya halaka ɗaruruwan 'yan Filastino a wani asibitin da ke Gaza, harin da ya fi kowanne muni a rikicin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Dakarun Isra'ila sun kashe wasu matasan Filastino 2 a kusa da Ramala a yammacin kogin Jordan a yayin zanga-zangar da aka yi sakamakon wata fashewa a asibitin Gaza, a cewar jami'an Filastino. Wani rahoton ɗan jaridar ƙasar Lebanon Al-Jadid ya hasko jami'an tsaro a Lebanon suna harbin masu zanga-zangar da ke jefe-jefe daura da ofishin jakadancin Amurka a arewacin Beirut da kuma barkono mai sa hawaye da fishin ruwa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ta kanan birnin Washington DC.
In an yanzu ma kaddan zamu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan zamu leka Najeriya inda kungiyar Izala ta dauki nauyin aurar da wasu marayuwar masu rangwamen gata don inganta lokacin sunan ma'aiki ta aure da a wannan zamani ke neman jin masu neman yi cikin halin ni'iya su wakilin murya Amurka dake Abuja Rukayya Basha ta halarci bikin da kuma abin da ta hado mana
yadda auren marayu mata su 31 ya kasance kenan a babban sharhutar bikin Izala ta kasa da ke birnin Abuja idan za iya tunawa a makon da ya gabata ne gwamnatin jihar Kano ta aurar da Zaurawa marayu da kuma ƴaƴan marasa galihu su 1800 kazalika gwamnatin jihar Gombe ta kwatanta irin hakan a shekarar 2014 inda ta aurar da marayu da makamantan su guda 3000 tsadar kayayyakin aure da hidindimu na daga cikin abin da ke sanya iyaye dage-dagen aure musamman ma a irin wannan lokaci da ake fama da abin kaiwa bakin salati Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar ta Izala a Najeriya kuma yana daga cikin waɗanda suka assasa wannan gidauniya na taimakon marayu da marasa galihu a hirarsa da muryar Amurka bayan kammala daurin auren ya ce wannan gudunmawa ce da ya dace su baiwa marayu ganin cewa suna buƙatar taimako kuma suna kira ga gwamnati da mawadata da su yi koyi da hakan
muna da gudunmawa da zamu bayar ga masu rauni a cikin al'umma musamman ma marayu idan muka tausaya musu ta wannan aiki da muke yi mun yi abin da Allah ya sanya ya zama wajibi a kanmu sannan kuma zamu yi wannan aiki don kira ga sauran mawadata su yi koyi don su ga masu raunin nan suna da bukatan a taimake su
Balalau ya kara da cewa tausayawa marayu da kuma koyi da halin kyautatawa zai taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a cikin ƙasa
lura da wannan yasa muka ga muna da gudunmawa da zamu bayar don mu tausayawa masu rauni in mun yi haka gwamnati da sauran mawadata su ma su shigo ciki idan kowa na irin wannan haka to za a samu zaman lafiya a ƙasa
a hirarta da muryar Amurka Rabi'atu Muhammad shugabar gidauniyar domin marayu wanda ta shaida yadda auren na marayun ya kasance ta shaida cewa kalubale da marayun ke fuskanta yayin aure yana daga cikin abin da yasa suka bijiro da wannan taimako na auren marayun kuma hakan zai yi tasiri wajen samar da zuri'a ta gari
duk wanda yake la'akari da harka da marayu zai san cewa ana samun kalubale ta wuraren auratayya zaka ga yarinya ta samu miji ana ta daga aure wanda a ce an daga sau biyar wani sau shida wanda dalili wannan kayan aure da ake yi shine yake zama wannan matsalan duba da akasarin su ba su da iyaye wasu ma ba uwa ba uba to wannan tsari kungiyar jama'ati zalis bid'a ta kawo shi ne saboda ta saukaka wa su marayun ta yanda masu auren nasu za su himmatu gurin auren su ma kuma su samu saukin rayuwa
su ma an gwaye da amaren da suka angwance karkashin wannan gidauniya sun bayyana jin dadin su da farin cikin su ganin cewa burin su ya cika
ni farin ciki kwarai da gaske na kasance a matsayin marainiya yau Allah ya kawo mu malaman mu shugabannin mu sun taimake mu ina musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya amsa musu kyawawan ayyukan su
abin farin ciki ne kuma abin godewa Allah kuma abin shakama dan duk wanda aka ce ya zama ango kuma ango ma na cikin wanda mata shi ta zama muhaddaciya ai ba karamin jin dadi bane kuma ba karamin alfahari bane to alhamdulillah ina matakan jin dadi
fatan kowace al'umma shine wanzuwar zaman lafiya soyayya da kaunar juna Rukayya Basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya
a gaida Rukayya Basha har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Aisha tara da kashi na biyu na labaran duniya
yayin da ake cikin yanayin tashin hankali a gabas ta tsakiya shugaban Taliban Hibatullah Hunzada yayi gum akan rikicin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza sabanin yadda makotanta Iraki take furta kalaman kin amincewa da Isra'ila a kullun duk da cewa a hunza da ba shi da shafin sada zumunta na zamani duk matakin da yake dauka da kuma kalamansa na karaɗe duk kafafan sadarwar Taliban ta wasu kafafan na'ibin a hunza da Mula Muhammad Hassan tare da mataimakansa su uku duk suna taka tsantsan babban jami'in Taliban ɗaya tilo da yayi furuci zuwa yanzu shine Sirajuddin Haqqani ministan cikin gida na Riko wanda ya zuwa yanzu sunan shi yake cikin jerin mutanen da Amurka take nema ruwa a Jallo inda ta ayyana ladar dala miliyan 10 ga duk wanda ya bada bayanai da zasu taimaka ya shiga hannu a ƙarshe sojojin taron dangi dake Iraki sun samu ƴan raunuka a wasu jerin har-harin jirage mara matuka da aka kai cikin sa'o'i 24 da suka gabata a sansanonin sojin Amurka a Iraki yayin da rikicin da ake yi a yakin da ya dade ta wato yayin da rikicin da ake yi a yankin ya dade ta azara bayan harin bom din da aka kai a wani asibitin Gaza wasu jirage marasa matuka biyu sun auna wani sansani da Amurka take amfani da shi a Iraki sannan sai wani harin jirgin mara matukin kuma da ya auna wani sansani a arewacin Iraki dakarun Amurka sun cafke duka ukun tare da lalata biyu daga cikin su sannan kuma na ukun ya dan lalace wanda ya kai ga wasu daga cikin dakarun hadin kan samun kananan raunuka a sansanin da ke gabashi bisa wata sanarwar da cibiyar bayar da umurnin sojin ta fitar a jiya Laraba yace a wannan lokacin da ake zaman dardar muna sa ido akan lamarin da ke aukuwa a Iraki da yankin gabas ta tsakiyar dakarun Amurka za su kare Amurka da dakarun hadin kan daga duk wata barazana a cewar cibiyar bayar da umurnin cikin sanarwar da ta fitar
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan
nan arewa ba ilimin talakawa ba mu da aikin taba'awa mun zama jojin zuwa awa talakacin talakata'awa
daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger za su iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 105.5 Zangon FM. Baya ga haka duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba, shirin na kasa ba kasawa ba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta damka tawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. Shirin na kasa a wannan mako ya sauka tarayyar Najeriya domin duba halin rayuwar da masu bukata ta musamman suka tsinci kansu ciki a wannan lokaci da farashin komai ya cira sama sakamakon janye tallafin man fetur a wani lokacin da darajar takardar naira ta fadi kasa warwas tsadar kayan abinci da hauhawar kudaden sufuri daga wannan gari zuwa wancan ko kuwa daga wannan unguwa zuwa wancan na daga cikin matsalolin da wannan rukuni na al'umma ke fuskanta a yanzu haka a arewacin Najeriya kamar yadda shugaban kungiyar guragun jihar Jigawa Ibrahim Isa Garkuwa ya bayyana wa shirin na kasa.
Gaskiya kan mu masu kare ta musamman muna cikin wani hali a ganin yadda al'amura suka tsaya mana cak a wanda yake aiki ma a cikin mu al'amuran sun tsaya sakamakon abin da zaka biya transfer ma kaje gurin aiki idan kai lissafi ce ga aikin ba riba haka in kasuwa ce in ka fita kaje dan abin da ka samu ba zai iya wadatar da kai abin da zaka ci a gidanka ba to kaga wannan al'amari gaskiya mu masu kuka ta musamman mun rasa yadda zamu yi a kan mu saboda su ma masu kafan suna kuka da haka mu ya zamu yi a cikin wannan al'amari kam ya kulle dangane da wannan al'amari ina sana'ar gyaran waya amma in ka duba da yanayin da ake ciki yanzu kasuwancin da ake ko kuma abin da aka fusaya an fusaya ko kuma in ce an fi yin gyaran ciki ba gyaran waya ba haka ba kowa bane yake da halin da ya zo ma a gyara wayar wata wayar ma ya ajiye ta sakamakon yanayin da ake ciki shi in ciki bai koshi ba babu wani abin da ke iya samu bayan ciki. Ba gaskiya ba wai kananan sana'o'i irin nan ba, masu manyan sana'o'i ma yanzu kuka suke sakamakon wannan yanayin da ake ciki. Babu wani abin da ke gudana in dai ba kayan abinci ba. Mai sai da kayan abinci shi kaɗai ne ke iya fitowa ya siyar, ko da dai ba shi ne shi wannan zai iya siyarwa.
Yanayin da masu bukata ta musamman ke ciki ya kai matsayin da mahukunta za su ɗauki matakan gaggawa, in ji bakon shirin.
A gwamnati ya kamata idan al'umma ba su yi wani abu a kanmu ba sakamakon kowa ta kansa yake, amma gwamnati uwar kowa ce, don haka ina kira da gwamnati da ta duba mu ta kuma sa mu tsari a matsayin mu na masu bukata ta musamman, wanda yanzu haka ya kai dan palliative din ma da ake bayarwa. Za a ga an tura shi local government, idan mu masu bukata ta musamman muka je, wasu local government din da dama sai a su ba a turo musu akwai tsarin namu ba. Dan haka kana gani za a raba Allah mai bukata musamman sai dai ka koma gefe kana kallo. Idan kuma abin ya zama na kokawa nema kaga kai sai kallo. A tsare din ma tunda gwamnatin bata tsara da kai ba, majority mutanen mu suna kuka a local government da sauran wurare daban-daban, wanda arewa palliative din wallahi babu mu a cikin tsarin. To da haka wannan abu yana da zami ga gwamnati shine ta duba mu a cikin wannan lamari, gwamnatin tarayya da ma gwamnatin ja a duba lamarin mu dukkanin wani abu. Idan dai har ita gwamnati ba ta ce a ware mana abu ba, to fa jami'an mu na ƙasa ko kuma ma'aikatan mu na ƙasa na local government ko na state wallahi ba za su yi ba. Amma idan gwamnati daga can tun daga sama ta ce ga tsari akan mu, to hakan ma da ƙaƙa bari a ce ba ta ce ƙalama, ta haka duk abin da za a yi sai dai mu zama 'yan kallo. Kuma a ƙarshe ina kira ga 'yan uwana masu bukata ta musamman da bazama bangare biyu a ci gaba da neman ilimi, a kuma ci gaba da kama sana'a, ko mun karkanta ta kada a rena ta sai ga ta rufa maka asiri ta bangarori daban-daban. Na ta ƙarshe ina isar da godiya ta ga muryar Amerika da ta samu damar gudanar da wannan shiri, har aka samu damar tattaunawa da mu masu bukata musamman. Haka muna yi godiyarmu ga masu gudanar da wannan shiri, Allah ya sa kada alkhairi, Allah ya kara ɗaukaka. Na gode, na gode, na gode.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Ibrahim Isa Garkuwa, shugaban kungiyar guragun jihar Jigawa, ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. A gai da Malam Sule, yanzu kuma lokacin da Daruna Abbas zai kama na sharhin jaridan kasar Ghana.
Da jaridar Daily Graphic da mu soma sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine NDC da saura ba su a kotun koli yayin da kotun ta shafe kokin su akan hukumar zabe. Jaridar ta ce kotun koli ta shafe injunction din da jam'iyyar National Democratic Congress NDC da wasu jam'iyyun siyasan guda kudu sun kai da suke neman hukumar zabe ta dakatar da takaitaccen yin rajista na masu zabe da take yi. Alƙalai guda biyar a bisa shugabancin babban alƙalai Ali Justice Gertrude Sakye Tekono sun shafi wannan bukata saboda gazawan waɗanda suka kai ƙaran da lauyoyinsu wurin bayyana gaban kotun domin bari bukatar tasu ta ci gaba. Ita kuma jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito. Mutanen nan guda 16 da sun kai wa UTV hari an ce su taran Ghana City 38,400. Jaridar ta ce wani kwatun gunduma na Achimota ta ci taran wadansu mutane 16 da sun kai wa United Television hari a harabarsa mako da ya gabata. Taran kowane daya a cikin su sidi 2,400 in sun gaza idiyan wannan kudin da a yi musu daurin watanni uku. Kotun ta umurce su su sanya hannu don nuna alaye na gari a nan gaba, abinda in sun gaza za su samu dauri na watanni 6. Sai kuma jaridar The Chronicle wacce ta ruwaito wannan labarin, ku tattara naku da naku ku bar wannan yanki. Cikin hanzari Nadmo ne ke baiwa mazauna yankin da ruwan da aka bude na dam din a Kasambu ya shafa. Jaridar ta ce mukaddashin babban director National Disaster Management Organization Nadmo a takaice sai Jisa G. Amedono ya gargadi mazauna gurni da ke a cikin jihar Volta da hadarin bude ruwan nan na Kasambu dam da kuma kwan ya shafa cewar su hanzarta barin wannan yanki. Yayi wannan kurucin ne yayin da wani kwamitin da aka kafa domin binciken wannan lamari ta kai ziyara a wannan yanki inda ambaliya ko kuma da ruwan da aka bude yayi mugun barna ga mutane da ke zama a wannan yanki. Da jaridar da Herald mu karkarar sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine Cecilia da fa karshe dai ta samu cikan burinta yayin da ofishin na mai hukuma ko kuma hukunci na musamman ya saka mata accounting din ta guda 5. Jaridar ta ce ofishin mai hukuma na musamman ta dau babban mataki dangane da binciken da ke gudana game da fadakalar Cecilia Abena Dapa tsohuwar minister tsabta da albarkatun ruwa, inda ofishin ya saka mata accounting din ta guda 5 na banki. Wannan ra'ayi ya iso ne a dalilin ci gaba da aka yi da bincike wadda yanzu ya fidda waɗannan accounting din daga abubuwan da ake zarga na badakalar da ya rike wuyan minister da ake cewa Cecilia Dafa. Da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaidar Radwan Allah. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
Amurka ta kai ga yanke shawara cewa ba Isra'ila bace ke da alhakin fashewar da ta auku a wani asibitin Gaza wadda ta halaka ɗaruruwan mutane. Nan da nan faifayin bidiyon fashewar ta daren Talata a asibitin Al-Ahli dake Gaza ya yadu a kafafen talabijin da kafafen sada zumunta, lamarin da ya tada hankali da zanga-zanga a kasashe a yankin. Bayan dawowar shi daga wata gajeriyar ziyara da ya kai Tel Aviv, shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya samu tattaunawa mai ma'ana da shugabannin Isra'ila yayin da suke ci gaba da kai hare-haren da tuni ta lakume sama da rayukan mutane 3,000 a zirin Gaza a matsayin martani ga harbin, wato harin barazana da Hamas ta kai da yayi sanadin rasa rayukan mutane 1,400 a ranar 7 ga watan Oktoba. Zanga-zanga ta barke a fadin kasashen gabas ta tsakiya a jiya Laraba da zumbar nuna adawa ga Isra'ila da babbar kawarta Amurka bayan harin da ya halaka ɗaruruwan 'yan Filistino a wani asibiti dake Gaza, harin da ya fi kowanne muni a rikicin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Yayin da ake cikin yanayin tashin hankali a gabas ta tsakiya, shugaban Taliban Hibatullah Ahunzada ya yi gum akan rikicin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza, sabanin yadda makotansa Iraki take furta kalaman kin amincewa da Isra'ila a kullun. Wasu sojojin taron dangi da ke Iraki sun samu ƴan raunuka a wasu jerin hare-haren jirage mara matuka da aka kai cikin sa'o'i 24 da suka gabata a sansanonin sojin Amurka a Iraki, yayin da rikicin da ake yi a yankin ya dade ta'azzara bayan harin bam din da aka kai a wani asibitin Gaza.
Masu sauraro, a nan muka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma canza la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku jira daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. facebook.com. Yanzu kan auradin Aisha Ma'azu da ta na gabatarwa sai Salamun Abu wanda ya hada tare da umarni da mai injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.